This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sahabu, a ba mu kanun labarai.
To, ladan jami'an Amurka da na Birtaniya sun ga kafofin yada labarai cewa ko kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar Rasha a Masar makon jiya. Manyan jami'an diplomasiya na Amurka kuma sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da Rasha take kaiwa a Siriya suna afka kungiyoyin 'yan tawayen kasar masu sassauci ra'ayi ne ba ISIS ba. Ita kuma kungiyar tsaro ta NATO ta gudanar da rawar daji mafi girma a fiye da shekaru 10.
To, kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar 'yan sanda mai kula da shiya ta 12 ta ce ta ɗauri aniyar ganin hana aikin ta'addanci a yankin na jihohin arewa maso gabashin Najeriya.
Ina neman alfarma daga wajen jama'ar mutanen Bauchi akan cewa su ba mu cikakken haɗin kai saboda mu gudanar da ayyukanmu.
A babban birnin tarayya ko majalisar dattijai ce ta kaddamar da kwamitoci 65, abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa an baiwa wasu fifiko a cikin wannan rabon.
Amma ni a ganina waɗannan mutane yanzu da ya jawo, saboda dama ya fahimce su, sun san shi wato karta san karni, saboda haka nake ganin ya jawo su a jika kuma dan neman goyon bayansa. In ka duba gaskiya ba taɓa samun shugaban majalisar dattijai wanda yake zance very controversial irin Saraki ba.
To, za ku ji ƙarin haske game da wannan batun. Kana za mu kawo muku shirin domin iyali na Grace Alheru Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka da na Birtaniya suna ga kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar Rasha wadda ya hadari a zirin Sinai makon jiya ya halaka ji illahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki. Wani jami'an Amurka ya ga kamfanin jillancin labarai na Associated Press cewa maganganu da jami'an tsaro suka saurara ya nuna cewa kungiyar ISIS ce take da alhakin kada wannan jirgi. Wararru suna nazarin baraguzan jirgin domin gano ko akwai alamun ta'addanci. Wasu rahotanni sun ce bincike na kimiyya ya nuna kusoshi a jikin waɗannan fasinjoji. Hakanan kwararru sun gano akwatunan tattara bayanai na jirgin guda biyu duka. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin haddasa faduwar jirgin, sai dai bata ba da wani shaida da zai tabbatar da wannan ikirari da ta yi ba. Amma shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi watsi da ikirarin na kungiyar ISIS da cewa farfaganda ce kawai da suke yi da niyyar nakasa tafarkin tsaro da daidaito a ƙasar Masar. Wani masani kan harkokin gabas da tsakiya a wata cibiya da ke nan birnin Washington mai suna David Shanka ya ga muryar Amurka cewa ba zai kasance abin mamaki ba idan aka tabbatar da cewa kungiyar ISIS ce ta haddasa faduwar wannan jirgi.
Manyan jami'an diplomasiya na Amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da Rasha ke kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya sun afka kungiyoyin 'yan tawayen ƙasar masu sassaucin ra'ayi ba ISIS ba. Mukaddasan sakataren harkokin wajen Amurka Ann Patterson da Victoria Nuland ne suka faɗa haka a lokacin da suke ba da shaida gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dokokin Amurka. A gefe ɗaya kuma, kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon kanar Stephen Warren ya gaya wa manema labarai cewa ƙasa da kashi 10 cikin 100 na farmakin da Rasha ke kaiwa da jiragen yaƙi ne ke auna su kan ƙungiyar mayakan sa kai ta ISIS. Amma jami'an soja da na diplomasiyyar Rasha duk sun dage cewa ISIS su ke auna hararen da ƙasar ke kaiwa. A zaman jiya Laraba, shugaban kwamitin Ed Royce ya ce Rasha ta ɗauki mataki na kai tsaye wajen juya makomar Siriya nan gaba, amma akan turba mai kyau ba. Makadashiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Victoria Nuland ta ce Russia tana dandana kudarta a yunkurin karfa mulkin Assad. Ta lura cewa Russia tana kashe abin da ya kama daga dala miliyan 2 zuwa 4 kowace rana domin tafiyar da matakin soja da take dauka a Syria. Ta kara da cewa idan Russia ta zabi wannan matakin fiye da batun jama'ar ta za ta ci gaba da yin haka har na wani tsawon lokaci mai tsawo.
Sakamakon guriyar neman jin ra'ayin jama'a na baba wannan ya nuna yan takara biyu waɗanda ba yan siyasa ba da a jam'iyyar Republican da suka hada da dan kasuwan nan Donald Trump da kuma tsohon likitan jinyar kwakwalwa Ben Carson sun yi kunnen doki a yakin neman zaben shugabancin Amurka da za a yi baɗi. Guriyar da jami'ar Quinnipiac ta gudanar a duk fadin kasar Amurka cikin yan kwanakin nan ya nuna Trump baki abin magana. Yana da goyon bayan kashi 24 cikin 100 na ƴan Republican, yana gaba da maki ɗaya wato da Dr. Carson mai sassaurar magana a wannan karawa da ake yi. Guriyar ta nuna dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Florida Marco Rubio da maki 14, sannan takwaran aikinsa mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz da maki 13. Ganin dukkansu biyu sun taka rawar gani a muhawarar da ƴan takarar shugabancin na Amurka a tutar Republican suka yi a baba nan. Guriyar ta kuma nuna kashi 4 ne kacal suke goyon bayan ɗan takarar da ƴan kaka gida na jam'iyyar suke goyon baya. Tsohon gwamnan Florida Jeb Bush, wadda ɗan tsohon shugaban Amurka George Bush babba ne, kuma ƙanin tsohon shugaban ƙasa George Bush ƙarami, wadda yake ta ƙoƙarin ya farfaɗo daga rashin taɓukawa da ya yi a muhawarar da aka yi a baba nan. A bangaren ƴan Democrat kuma a takarar neman shugabancin na Amurka da jama'a ta Quinnipiac ta gudanar wato bincike ya nuna tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ita ke kan gaba da babban tazara kan babban abokin takarar ta senator mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders. Tana da maki 53 cikin 100 yayin da Sanders yake da maki 35. A halin da ake ci kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na Amurka Bernie Sanders da takwaran aikinsa a majalisar dattijan Amurka mai wakiltar jihar Oregon Jeff Merkley sun gabatar da wani kuduri wadda zai tunkari aikin haƙar mai ko iskar gas da kuma gawayin coal a filaye mallakar gwamnatin tarayyar Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta gudanar da rawan daji mafi girma fiye da shekaru 10. Matakin da shugaban ƙungiyar Jens Stoltenberg ya ce an aike da sako ƙwalo-ƙwalo ga ƙasashensu da kuma abokan gaba. Rawan dajin wacce aka gudanar na tsawon mako uku da aka fara cikin watan jiya, sojoji 36,000 ne suka shiga a atisayen wanda suka fito daga ƙasashe fiye da 30 da suke cikin ƙungiyar da ƙawayenta domin gudanar da horo mai tsanani da aka yi a ƙasashen Italiya da Spain ko kuma da Andalusia da Portugal. Stoltenberg ya ce NATO ba ta neman tsaunuka amma a shirye take su kare dukkanin kewayensu. Stoltenberg ya ce NATO ta gayyaci masu sa ido daga dukkan ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da kuma ƙungiyar tsaro ta Turai da kuma wasu ƙasashe da ke faɗin duniya cikin har da Russia zuwa rawan dajin. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To, bari mu faro takun daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, inda rundunar 'yan sanda mai kula da shirin ta ce ta kudura aniyar ganin ta kawo ƙarshen aikin ta'addanci. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Nigerian police, in concurrence with other security agencies, we are determined to hearken and make sure and give you assurance that the deadline the president has given.
Mataimakin Secretary General na ƙasa mai kula da shiya ta 12 da ta kunshi jihohin Bauchi, Borno da kuma jihar Yobe, Mr. Tunde Ogunseki, ya ce 'yan sandan Najeriya tare da sauran jami'an tsaro sun sha alwashin ganin sun cimma burin murkushe 'yan ta'adda ya zuwa lokacin da shugaban ƙasa ya bukata.
And they are possibly on the run. We will possibly continue to seek for your cooperation, your assistance, and your words and advice.
A yanzu ma suna gudu ne, saboda haka zamu bukaci shawarwarinku da kuma basiranku wajen yakar yan ta'adda. A nasa jawabin mai mataba sarkin Bauchi Alhaji Rilwan Sulaimanu Adamu yace yakar yan ta'adda kamar yadda ka bayyana abu ne da zamu yaba wa gwamnati a kokarin da take yi na kawo ƙarshen sa. Ina kuma baka tabbacin dukkan goyen baya da kake bukata domin cimma burin aikin da ka sa a gaba da yardan Allah. Baba Tijjani shine sabon commissioner yan sanda da aka turo jihar Bauchi, ya iso jihar ne a makon da ta shige don fara aiki. Ya kuma nemi alfarman al'ummar jihar don ci gaba da dorewar zaman lafiya.
Ina neman alfarma daga wajen jama'ar mutanen Bauchi akan cewa su ba mu cikakken haɗin kai saboda mu gudanar da ayyukanmu na tsaro. Su ba da labarai ko na gaskiya ne ko na ƙarya ne, mu kuma za mu tace shi saboda mu ga yanda za mu jaddada da tafiyar da haƙƙin tsaro a nan ƙasar.
Jihar Bauchi, yaya kake jin za ka dada tabbatar ko kuma ka dora irin wannan zaman lafiya da ake gani a Jihar Bauchi?
To alhamdulillah, shi zaman lafiya koyaushe daga Allah yake. Kuma ni a gaskiya yanzu kowane magana na faɗa na yi hanzari tunda yake ban zauna na ma buɗe jakata ba. Amma Allah ya da cikin satin nan da zai gabata za mu san matakin da za mu ɗauka balanta sannan mu san kuma bayanin da za mu yi cikakke.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a can sauran majalisar dattijai na Najeriya ko shugaban majalisar ne Santa Bukola Saraki ya kaddamar da kwamitoci 65 da za su yi aiki daban-daban. Sai dai wannan nadin ya haifar da guzuma tsakanin 'yan Najeriya wanda suke cewa yawancin waɗanda aka baiwa kwamitoci masu tasiri mutane ne da ada suke hamayya da shugaban majalisar. Wannan ne yasa na kira Professor Yusuf Alhassan malami a Jami'ar Kansas da ke Missouri domin jin ina hankalinsa ya karkata game da wannan korafin da wasu 'yan Najeriya ke yi game da wannan kwamiti. Ga dai Professor.
To abinda nake hangowa shine a cikin biyu zai daya, amma ni zan ina ganin wato na biyun shine nake ganin ya zan ki dan bayani akai. Wato na farko waɗannan kamar yadda ka faɗa gaskiya ne sune abokan hamayyar sa ne kafin ya zama abinnan shugaban majalisar dattijai. To kuma wato gaskiya da mamaki yadda ya jawo su a jika ko a jikinsa kuma ya ba su waɗannan mukaman. To saura da me ni nawa fahimtar ko kuma nawa hanyar yayi ne don ya jawo su kusa da shi kuma saboda dama sun dan abinnan dan me yake da suna abokan hamayya ne kuma yanzu yake neman ya jawo su a jiki ya dan ya sami biyan bukatarsa a matsayin sabon shugabansa na abinnan yake da suna majalisar dattijai saboda ya sami biyan bukatarsa. So ni abinda nake ganin wato yayi kenan, wato kamar wannan zan ce to shebe baki ce ko kuma menene zan kira shi, amma dai wato da magana ko ya gawa ta rike mai wanka
hasashe ne na mutane, amma ai tunda su sanatoci ne suna da dama a basu mukamin kowane kwamiti, shugabancin kowane kwamiti, ya kuma za a kalli wannan?
Eto ai dama ba wai ba su da dama ba ne, ka gane. Wato ai akwai waɗansu waɗanda suke ba lallai waɗanda ya yi hamayya da su ba kafin ya zama wannan shugaban majalisar dattijai. Kuma na tabbatar waɗannan mutanen su kansu ma ƙwararru ne, sun dace da a ba su waɗannan mukamai da ya jawo yanzu waɗanda suke abokan hamayyarsa. Amma ni a ganina waɗannan mutane yanzu da ya jawo saboda dama ya fahimce su, sun san shi wato karta san karne, saboda haka nake ganin ya jawo su a jika kuma don neman goyon bayansa. In ka duba gaskiya ba taɓa samun shugaban majalisar dattijai wanda yake zance very controversial irin Saraki ba. Saboda abubuwan da yadda aka yi zabansa da kuma yadda aka yi ta hayaniya a kan zaben nan nasa da kuma a yanzu akan yadda yake shugabancin wannan majalisar dattijai. So yana neman gaskiya waɗanda za su ɗan mara masa baya kuma watakila abubuwa za su ɗan masa sauki, saboda a halin yanzu yadda yake shugaba ne shi
amma barire wanda yake yana da daraja ko mutunci kamar yadda shugabannin ko abin nan da majalisar dattijai na baya suka zama ba. So saboda haka waɗannan mutane ya jawo su ne kusa ina ganin dan yayi amfani da su ya cimma burinsa.
To kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma ana iya samu akasi?
To wannan shine wato nake tunanin cewa sai dai mu zuba ido mu gani. Amma a gaskiya ba zan ce kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ba, amma saurada ne ni da kai yanzu ɗan kallo ne. Sai dai an fara wannan tafiyar tukuna sai ta yi nisa.
To amma idan ana naɗa kwamiti domin biyan buƙatan shugabanni, to menene makoman demokradiyya ma gaba ɗayanta?
To ita ce babban illar wato siyasar ƙasar mu ta Najeriya. A gaskiya ba a la'akari da na farko tukuna su kansu 'yan majalisar da TJ menene ya kawo su wannan majalisa, menene haƙƙin su akan jama'a da kuma ƙasa gaba ɗaya. So akasari za ka ga cewa mutane suna yin abu ne don su taimaki kansu, ba su taimaki jama'a ba ko kuma su taimaki ƙasa ba. To wannan halaye da shugabanninmu na 'yan siyasa siyasar Najeriya suke yi, gaskiya ina ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo wa demokradiyyarmu ci baya. Inda muna da mutane masu kishin zuci wanda ƙasar ce suka saka a gaba kuma taimakon jama'a ne a gaba, to irin waɗannan abubuwan za ka ga ba su ma tashi ba. Amma a halin yanzu kamar yadda nace maka wannan shugaba ne wanda yake yana neman wato abubuwa da za su ɗan tausasa masa, to yake hangowa yana ganin watakila waɗannan shugabanni da ko kuma abokan hamayyarsa na baya da ya ɗauko ya sassaka su a ya ba su mukamai, yana ganin cewa zai iya amfani da su ya dan sami abin nan sauki al'amura dan ya dan sata.
Malakan kowa ƙalila ne, mala aika zira ne, gina Allah ba ya bayewa.
Yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsaya kan cewa Najeriya fa ba ta da wadatattun kuɗi kuma zai ci gaba da faɗawa duniya gaskiyar al'amari, wannan batu ya sa wasu 'yan ƙasar na goyon bayan wannan matsaya da ya ɗauka, wasu kuma na cewa hakan bai dace ba domin neman mafita ne ma daga wannan matsalan. Yasa sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi yake cewa akwai buƙatar rage darajar naira. Akan wannan batu ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Malam Lawal Habib masani harkokin tattalin arzikin ƙasa, shin rage darajar naira ita ce mafita? Ga kuma bayanin da yayi.
Ba ku kokanto cewa mai martaba sarki babban masanin tattalin arzikin ƙasa ne, kuma abin da ya faɗa ba kirkire ba ne, tunani ne kuma karatu ne. To amma shi nazarin tattalin arzikin ƙasa ya kasu kaso da yawa, amma akwai kaso guda biyu na manya waɗanda kake kira the monetarist, wanda suka fi ta'allaka da magana harkokin kuɗi, suke ganin cewa dukkan wata matsala da take faruwa a ƙasa tana dangantaka ne da yadda yanayin tsarin tafikar da kuɗin ta yake, kuma ta nan za a iya kyautatawa ko gyara tattalin arzikin ƙasa. Sannan akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda suke Keynesians ne, wato su kuma waɗanda suka tafi akan cewa shi tattalin arzikin ƙasa baya tafiya shi kaɗai, har sai ya zama na cewa akwai son hannun gwamnati. Mafiya waɗancan ɓangaren wanda suka ganin cewa harkar kuɗi ita ce take juya yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa yake, sun fi tafiya akan cewa gwamnati ta zara hannunta akan abubuwa da yawa, kuma yaddar shi ne cewa misali a tunanin shi ne, na san mai girma sarki a tunaninsa shi ne kamar yadda monetarist suke cewa idan har ƙasa ta rage darajar kuɗinta yana ba ta wata dama, idan kuɗin su kai arha izamana ta ja hankalin masu shigowa domin su zuba jari. Idan har kuɗin kai darajarsa ta yi ƙwari, to zuba jari zai zamana cewa babu riba. Amma ƙasar da take neman a zuba mata jari tana rage darajar kuɗinta ne domin mutane su zo su zuba jari. idan aka zuba jarin nan shi kuma jarin nan shine yake kawo abinda sana'antawa wato production aikata wani abu shi kuma wannan aikata abu ba zai yi ba sai ka ebi mutane aiki wato saboda haka daga sana'antawa za a samu aikin yi daga aikin yi kuma mutane za su samu kuɗi a hannun su gwamnati ita ma za ta samu tabo da za a biya haraji sannan kuma za a samu wanda za a iya ajewa wato savings idan aka samu wannan to kaga an dada zuba wani akan harkar tattalin arzikin kasa za a dinga saba ta juyata an kariya lagwan talauci wato vicious cycle of poverty wannan shine tunanin waɗanda suke monetarist economist wanda suka fi ta'allaka cewa kuɗi yawan sa da karancin sa da darajar sa ita ce take shi yake nuna koda za waɗansu za su zo kasar ku su zuba kokuwa kamar yadda suke cewa idan kuɗi yayi yawa babu abin sana'antawa babu production to wato tsada kayayyaki za ta zo
har yanzu dai ana tare ne da sashen House na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu mu ana agogo ya ce karfe 10:21 ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka hoiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Bayan watanni 6 da hawan mulkin shugaba Muhammadu Buhari har yanzu ƴan matan shi ba shiru ba wanda ya ji duriyar su ba san inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba bayan shekara 1 da rabi da sace su yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun ƴan matan yau shirin domin iyali zai sake komawa kan batun yi wa kananan yara fyaɗe Sai dai ba kamar matsalar da muka jima muna magana akai ba yau batun ya shafi wani jinsi daban
suka daddanne min kafana da hannuna sai naji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka lalata da
mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa dadi
ai ba shi kada kai wa ba akwai mamunutan da aka yi mai
Wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda wannan lamari ke faruwa ya hada mana rahoto dangane da batun.
Ni je suwan nake. Sati na 3 da kwana 1 a makaranta.
To me yake faruwa a makaranta?
Kaga kamar idan dare yayi za ku ga mutane 3 ko 4 ban tantance nawa bane amma na fi tunanin 4 ne za su shigo cikin ɗakin ku. Bayan sun gama yayi muku ne ɗinka. In sun gama suna gama yayi min naɗi na sai na bude ido
idan ka kenan
eh sai suka daddanne min baki na sai suka daddanne min kafana da hannuna sai naji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka lalata da
daya daga cikin dalibai kenan da wannan waƙiya ta afkawa a wannan makaranta wadda aka kafa ta shekaru fiye da 20 da suka shude ko da yake akwai wanda ya tsallake rijiya da baya wato al'amarin bai kai faruwa a kansa ba to amma dai ya firgita matuƙa
ni ne ba abin da ya faru daga wajena amma abin da ni ga ya faru to ni kuma sai abin ya tsorata ni to sai nayi sauri na kira iyayena na gaya musu abin da yake faruwa saboda in nayi shiru ban san kuma nan gaba abin da zai faru ai ba shi kada kai wa ba akwai mamunutan da aka yi mai sai sa to shi kuma abin labarin sai fito kamar school din haka kowa ya ce sai sa
mahaifin wannan yaro da ya auna arziki ya faɗa min yadda suka samu labarin
mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi wannan abu ya ta mana da hankali cikin dare bamu iya bacci ba muka tashi muka je domin ganin yadda za mu fito da yaro bai yu ba washe gari da sassafe muka je wannan makaranta na tuntubi shugaban wannan makaranta na gaya masa abin da yake faruwa zargin da yaro izo yake abin daga farko ƙaryata yace ba haka bane na sa aka kira min yaro bayan an kira min yaro ya maimaita abin da ya faru ya gaya min a waya daga nan shi shugaban makaranta ya sha jinin jikinsa ya fara bari yake cewa ai daman suna kokarin su maganin abin jiya ya manta bai gaya min ba kan cewa wasu yara guda uku sun zo nan an yi magana da shugaba da farfesa yanzu kuma shi yaron ije ya tambaye shugaban class monitor din su ya aka yi jiya da shi da shugaban da farfesa muka yi ta fafatawa da su har shugabannin masu ruwa da tsaki na makaranta suka zauna ba irin lallami da abin da ba a gaya min ba kan cewa ka in zariya na saboda ka asirin su itonu ka ifallasa na ce
fito rayuwa kuma da dabi'u da halayyar yaron fa sauran yaron ba ma nani kadai ba wanda ma yake ciki sauran yaron fa wannan ba za ta yi ba
wannan al'amari dai ya sussa zakatan jama'a da dama musamman ma iyaye ce ni dai yan sanda suka fara gudanar da bincike kafin daga bisani gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin bincike karkashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Mustafa Barista Zubaida Abubakar da ke zaman commissioner mata da walwalar yara ta jihar Kano ta yi bayani dangane da ayyukan kwamitin
gwamnati ta ba su sati biyu aiki ba dare ba rana su tabbatar da faruwar wannan abun ko kuma akasin haka sannan in an tabbatar suwaye akaiwa suwaye suke yi makarantar nan ta san ana yi ko kuwa ba su sani ba in ta sani tun yaushe aka fara sanin ana wannan al'amari duk wannan abin da ya kamata sannan kuma wannan committee shi zai bada shawara mataki na gaba da gwamnati za ta dauka a gwamnatance kuma ka sani kamar shi wannan zargi da ake wannan makaranta da wayannan abu yana hannun yan sanda shi ma bincike ake yi kuma a cikin wannan committee din ma akwai yan sanda wakilci na commissioner yan sanda a ciki da suke aiki wannan to a takeice dai wannan shine mataki da gwamnati ta fara dauka na farko kafin rahoto kuma ya shigo
kungiyar lawoyi mata reshen jihar Kano na da wakilci a cikin wannan committee mai wakilai 14 Barista Hoyla Ibrahim ita ce sakatariyar kungiyar a nan Kano
abubuwan da suke faruwa na cin zarafi da shiga haƙin yaro ba wai wannan makaranta kada yake faruwa ba suna faruwa kuma a makarantun mu zamu tsaya musu zamu ba su support kowane irin support suke so da yake a cikin hurumin mu zamu ba su shi 100%.
Tuni dai mahaifiyar wannan yaro da aka yi lalata da shi ta bayyana fatan tabbatar da adalci
yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda binciken zai kasance
to yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta rufe wannan makaranta sai dai tambayar ita ce yayin da al'umma da iyaye ke zuba ido domin ganin an shawo kan wannan matsalar wadda ake gani ba a makarantar Dr. Hassan Gwarzo kadai ta tsaya ba rufe makarantar bai zama tauye hakkin dalibai na samun ilimi ba maimakon daukar matakan kare su da kuma daukar mataki kan dukan waɗanda ke da alhakin kare su kamar yadda muka saba zamu ci gaba da bin diddigin wannan batu Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da zai kasance idan mu kan wannan lamari da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa daliban wannan makaranta da dukkan daliban da iyaye suka damka amanar su a makarantu a duk fadin Najeriya fata alheri
kai mata su ne duniya
to Allah ya kyauta yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Jama'an Amurka da na Birtaniya suna gaya kafofin yada labarai cewa ko kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar Rasha wanda ya hadari a zirin Sinai makon jiya ya halaka lahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki. An rantsar da sabon Prime Minister ng kasar Canada Justin Trudeau mataki da ya kawo karshen mulkin masu ra'ayin mazan jiya na shekaru 10. Trudeau ya jagoranci jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayi da ake kira LP a takaice. Ta samu gagarumin rinjaye a zaben wakilan majalisar dokokin kasar har inda ta samu kujeru 184 idan aka kwatanta da kujeru 79 da jami'ar tsohon Prime Minister Stephen Harper mai ra'ayin riƙau ta samu Trudeau ya bi sawun mahaifinsa wanda ya riga mu gidan gaskiya wanda ya jagoranci kasar ta Canada kusan shekaru 20 jim kadan bayan da aka rantsar da shi ne Trudeau ya bayyana sunayen ministocinsa wanda jimlar maza da mata a cikin majalisar daidai suke
To madalla da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mani da muka yi asubanci tare da Chubahiru Dodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wato engineer Cook ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an jima ku
This program has come to you from the Voice of America, Washington.